sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a ta farko a watan Satumba shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce kwani mai goyon bayan kungiyar IS ya dafa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a. Kafin yan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. A sanyin safiyar yau Juma'a kasar Isra'ila ta kai harhara ta sama kan wurare da ke kusa da Damascus amma bai haddasa asarar rayuka ba. Kungiyar tarayyar Afirka ta EU ta sanar cewa daga yanzu ba za a rika fitar da allurar rigakafin COVID ta kamfanin Johnson & Johnson da ake hadawa kasar Afirka ta Kudu zuwa Turai ba.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da gidaje 1000 da aka gina domin sake tsugunar da yan gudun hijira na cikin gida da kungiyar Boko Haram ta raba da mahallansu a jihar Borno, Najeriya. Muna da karin bayani bayan labarai. Jami'an aikin noma na gudanar da bincike a gonakin jihohin Niger da Kaduna da nufin inganta ayyukan noma.
Wani binciken da ake yi zai samar da taki wanda daga ƙarshe yana dauke da abubuwan da ƙasar take bukata ta samar musu da irin amfanin gonan da suke bukata.
Muna kuma da rahoto kan matakin da aka dauka a jamhuriyar Niger don ƙara wa dalibai da malamai ƙarfin gwiwa. Sai kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarin.
Jama'a assalamu alaikum da cikakken labaran duniya. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce wani mai goyon bayan kungiyar IS ya dafa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a. Kafin yan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. Ardern ta ce mutumin ɗan asalin ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekarar 2011 kuma yana cikin jerin sunayen 'yan ta'adda da ake saka wa ido. Ya shiga wani babban kantin sayar da kayayyaki a wajen birnin Auckland inda ya ɗauki wuka daga inda take ajiye kana ya kama daba wa mutane. Ta ce mutane shida suka jikkata, uku daga ciki suna cikin mawuyacin hali. Kafin 'yan sanda da suke saka ido kan mutumin su bude masa wuta cikin dakika 60 da fara kai harin. Ta ce abin da ya faru abin takaici ne, abin kyama ne, kuskure ne, sannan ta kuma kara da cewa baya wakiltar kowane addini ko al'umma. Da aka tambaye ta dalilin wannan mutumin sai ta ce aƙida ce ta tashin hankali da ke da nasaba da kungiyar ISIS tana amfani da wani suna na kungiyar IS. Da sanyin safiyar yau Juma'a kasar Isra'ila ta kai harhara ta sama kan wurare da ke kusa da Damascus amma bai haddasa asarar rayuka ba kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnatin Siriya suka rawaito wanda shine hari na biyu a cikin makonni biyu kacal. Sojojin Isra'ila sun ki cewa komai kan rahoton. Wata majiya daga sojojin Siriya da kafar yaɗa labarai ta kasar ta ce makamin tsaron sararin samaniyar Siriya ya harbo yawancin makamai masu linzami na Isra'ila. Kuma kayayyaki kawai suka lalata a harin da aka kai da misalin karfe 1:26 na safiyar yau. Isra'ila ta shafa shekaru da dama tana kai harhare kan abin da ta bayyana da cewa hari da ke da alaka da Iran a Siriya, inda sojoji da ke samun goyon bayan Tehran suke hadda kungiyar Hezbollah ta Lebanon suka zama suna kasar tun lokacin da aka tura su su taimaki shugaba Bashar al-Assad a yakin Siriya da ya barke a 2011. A cikin daren kusan lokacin da Siriya ta bada rahoton harin ta sama, yawancin mazauna tsakiyar Isra'ila sun bada rahoton jin wata babbar fashewa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta kaddamar da jerin gidaje 1000 da aka gina domin sake tsugunar da 'yan gudun hijira na cikin gida da kungiyar Boko Haram ta raba da gidajensu a Borno kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana.
Ministan jinkayin Najeriya ne Hajiya Sadiya Umar Faruk ta kaddamar da ayyukan da kuma raba wasu kayayyakin abinci, kayayyakin kwanciya da dai wasu kayayyakin bukata na yau da kullum da yan gudun handa suka samu waɗannan gidaje. Gwamnatin tarayyar ta ce ta kuma raba injinan nuka ga mutanen da suka tagara sakamakon wannan rikici da kuma bunƙasar Arewa maso gabacin Najeriya wato NEDC ta yi ta kuma dauki nauyin gudanar da ayyukan. Ga dai abin da ministan take cewa Hajiya Sadiya Umar Faruk a wajen kaddamar da wannan gidajen.
Mun zo mun ba shi mai girma gwamna gidaje guda 1,000 wanda zai dauki mutane da yawa a tattari mata wanda suka rasa mazajensu da yara marayu da tsofaffi.
Jimawa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azam ya kaddara cewa
alhamdulillah yau abin farin ciki ne wanda muka gani kun gani an gina gida dama abin da muke magana mun kara mutane IDC ba zai yiwu ba don saboda haka sai an kawo mutane an ba su gidaje an ba su abinci so da sana'a yanzu wannan kaga yanzu mutane za su zama cewa za su samu zaman kansu. Mun godiya ba shi gaban kasa mun godiya minista da humanitarian na fiyas da kuma notice da wani kawai ire-iren wannan ayyuka ne muke so don saboda ba zai yiwu mu ajiye mutane a kan kullum ba mutane sun samu wurin zama za su samu hanyar noma don saboda su samu zaman kansu.
Kamar mutane za su amfana da wannan gida?
Tusa bari lahi a wannan gida kamar mutane 1,500 za su amfana.
Kai magana marayu ma ku?
Duka yawanci marayu ne a cikin nan.
Ita ma ministan ma'aikatan mata na Najeriya wato Madam Pauline Tarling ga abin da take cewa.
Kwarai muna cikin farin ciki kwarai domin mutum da ba a gida ya zama kamar dabba. Wannan cire da shugaban kasa ya yi through the Northeast Development Commission da kuma goyon bayan Ministry of Humanitarian Affairs.
Muhammad Gunnar Alkali shine shugaban hukumar bunƙasar shirya Arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Managing Director ga kuma abin da ke cewa.
In the rural areas, with most of them taking shelter in unavailable spaces, or about the number of the building.
Yace za ka ga yan gudun hijira dukkanin wurare suna kuma samun mafaka a wasu wurare na daban ko kuma a wasu gidaje da ba kammala ba. Wannan abin tausayawa ne kwarai da gaske. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kwa gaida Baban Yakubu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Shugaban Amurka Joe Biden zai je jihar Louisiana yau Juma'a dangana da gwamna John Bel Edward da kuma tattauna batun yadda za a farfado daga illolin mahaukaciyar guguwar Ida. Shugaban kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya wato NEMA da sauran hukumomi za su yi aiki ba dare ba rana har sai an cimma bukatun yankin gaba ɗaya. Jami'a a jihohin New York da New Jersey da kuma Pennsylvania na Amurka sun faɗa jiya Alhamis cewa akalla mutane 46 suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwar Ida ta haddasa. Jami'a a birnin New York da karamar hukumar Rochester sun ce mutane 16 suka mutu yayin da ambaliyar ruwan ta rutsa da su a gidajen haya da ke karkashin kasa ko ta rutsa da su a cikin motocinsu. Gwamnan New Jersey Phil Murphy ya ce akalla mutane 23 suka mutu. Jami'ai sun ce akalla mutane 5 suka mutu a jihar Pennsylvania sannan mutum ɗaya ya mutu a jihohin Maryland da Connecticut. Hanyoyi da dama sun koma kamar koguna lamarin da ya haddasa nitsewar motoci har ma da motocin bas an rufe galibin tashoshin jiragen kasa saboda ambaliyar.
Gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da wani gwajin kasar noma a jihohin Niger da Kaduna domin gano irin sinadarin da ya kamata a hada takin zamani da shi da zai bunkasa yabanya. Wakilin mu Mustafa Nasir Batsari na dauke da karin bayani.
Shirin bunƙasa ƙasa da abinci a Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu cibiyoyin samar da takin zamani a Najeriya ne suka gudanar da wannan gwaji da nufin ƙara samar da wasu hanyoyin ƙarawa manoman ƙwarin gwiwa akan sha'anin noman. Profesa Aliyu Anchau daga Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da suka gudanar da wannan gwaji da ya gabatar da rahoton gwajin ga gwamnatin jihar Niger ga abin da yake cewa
daga cikin abubuwan da wannan aikin yake bincike akai shine an lura kasan suna da bukatun wasu abubuwa wanda takin da suke amfani da shi a yau bashi da shi dan haka wannan binciken da ake yi zai samar da taki wanda daga ƙarshe yana dauke da abubuwan da kasan take bukata ta samar musu da irin amfanin gonan da suke bukata
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaba da aka samu inji kwamishinan aikin gona da raya karkara na jihar Niger Alhaji Haliru Zakari Jikan Toro
wannan bincike da suka yi shi ma in Allah ya so ya yarda zai ba mu result din da ake bukata mu illa iya kai kawai abinda mu za mu yi yanzu shine zamu gabatar da bincike da sun kai da reportin su mu ga ma gwamnati saboda a ba kamfanin na taki shawara cewa to su buga wannan takin saboda shine bincike ta nuna cewa yafi amfani a jihar Niger
shugaban committee noma na majalisar dokokin jihar Niger honorable Ibrahim Salihi ya ce ba su da wani shakku akai tunda an gudanar da bincike ne akan lamarin
to abinda aka ce maka an yi bincike akan shi kana kyautar zaton abu ne wanda yake kamin azai a assasa shi an yi bincike kuma an ga abinda ya kamata to a ƙarshen insha Allah zai bada abinda ake so
to koya manoman suke kallon wannan al'amari Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora shine shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta jihar Niger
ba za mu ce mun ga su 100% ba sai mun ga tukunna kasa tunda kuma aka sha'anin kimiya ne yanzu nan ana dubawa yanayin kasa ne da ana dubawa kuma da yanayin shi fatla da ya kamata a sa da yanayin iri da za a sa da wurin za a sa shi da za a sa shi ma to duk tsari ne to kaga yana da kyau idan aka sa wannan ababe din yanzu a gaba ina ga za mu samu ci gaba
masana harkokin noma dai sun ce ko babu komai samar da karin wani kalar takin zamanin zai kara baiwa manoma zaɓin wanda suke bukata da kuma kara samun yawaitar takin zamanin a tsakanin manoma Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida na Batsari bari kuma mu nufi jihar Eko inda a yau jirgin kasa da ke zuwa arewa ya fara aiki bayan saiko da aka samu ga rahoton da wakilin mu Babangida Jibrin ya hada mana
shi wannan jirgi mai dauke da fasinjoji fiye da 300 zai tsaya a Bekuta da Ibadan da Oshogbo da Ilori da Mina da Kaduna da kuma Zaria kafin ya isa birnin Kano shi da wannan jirgin kasa na daya daga cikin tsaffin jiragen kasa da suka saba zurga-zurga daga tashar Lagos zuwa Kano tare da fasinjoji musamman ma da yan kasuwa da ke gudanar da sayayya daga birnin na Lagos zuwa Kano sai kuma yan cirani da kuma dalibai da ke komawa gida da kuma makarantansu cewa an tashi da ruwa kamar da bakin kwarya a birnin na Lagos a yau wani passenger da ke cikin jirgin wanda kuma dalibi ne kuma ga yadda tafiyar tasu ta kasance
to alhamdulillah jirgin ba bulleti tunda ga ina muna cikin ta kuma mini ne zan soka kuma gaskiya jirgin alhamdulillah gaskiya ba laifi halin da muke ciki yanzu na fasin tsaro jirgin ya fi mana kuma mutane da yawa sun ba da hankali wurin shigan jirgin saboda tsaro a hanya da kuma albarkatun da ake yawan samu a hanya.
A wata sanarwa da mataimakiyar kakakin hukumar jiragen kasa a Najeriya, Malama Khadija Oroyewun Adekumai ta fitar a birnin Lagos ta ce an sake dawowa da zirga-zirgar ne bayan ɗan tsaikon da aka samu na kwanaki sakamakon gocewar hanyar jirgin da aka samu a birnin Oshogbo da ke jihar Osun sakamakon ruwan sama. Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu wani shugaban kungiyar matasa san arewacin Najeriya ne da shi ma ya taba shiga jirgin kasa daga Lagos zuwa arewa ko kuma daga arewan zuwa Lagos kuma ya amon karin haske
a gaskiya na taba hawa jirgin ATIS tun duniya na kwance wanda a lokacin na haushi naira 7 na hau naira 9 na haushi kuma naira 12 wannan a wancan lokacin akwai first class akwai second class sannan kuma akwai economic da kowa yake ainihin zama kuma na haushi daga Kano zuwa Lagos a wancan lokaci yana da saukin tafiya sai dai baya da sauri kaman mota kafin 1414 ta zo to a wannan karo a gaskiya in dai ba Allah ya kawo mana an shawo kan matsalar tsaron nan cikin lokaci da gaugawa ba to ya kamata a ce jirgin yana da yan jirgi dan jagora hatta jirgin Abuja a Kaduna shi ma a wannan lokacin inda abuwa suka ta'azzara a Kaduna ya kamata a ce jirgin yana da jirgi dan jagora wanda zai masa jagoranci daga tasha ainihin zuwa tasha kuma ya tabbatar da jirgin lafiya hanyar lafiya lau take kuma ya zama wannan karamin jirgin dan jagora ya zama jami'an tsaro ne da makamai masu kyau a cikin jirgin
da dai kokarin da nayi domin jin tabakin hukumomin tashan jiragen kasa a nan birnin Lagos ya ci tara tare da gwamnatin Najeriya ta tashi haikan wajen inganta zirga-zirga na jiragen kasa inda ta kullo da wasu sabbin jiragen kasa masu sauri sabanin wanda ake zirga-zirga da su yanzu daga arewaci zuwa kudancin kasar ko kudanci zuwa arewaci shi wannan jirgi da ya tashi yau daga Lagos dai ana sa ran zai isa Kano ne a ranar Lahadi babin ya ci firam murai Amurka daga Nigeria.
To a gada dan mutan Niger bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger. Uwar gidan shugaban kasa Hajiya Hadiza Bazoum Mohamed ta karama daruruwan dalibai da wasu gwamman malaman makaranta da suka fi nuna hazaka karatu a bana da nufin karfafa sha'anin ilimi a jamhuriyar Niger. Inda bayanai ke nuni da cewa al'amuran karatun boko na karaja da baya a yan shekarun nan. Wakilin musulman mun Barma na dauke da karin bayani.
Dakin taro na Mahatma Gandhi kenan a yammacin jiya Alhamis inda gidauniyar Nur ta uwar gidan shugaban kasar Niger Hadiza Bazoum Mohamed ta shirya bikin karrama wasu dalibai kimanin 204 da aka zabo daga jihohi 8 na wannan kasa saboda yadda suka nuna hazakar karatu a bana sai wasu malaman makaranta 24 da suka fi kowa mai da hankali a ayyukan karantarwa waɗanda suka karbi lambobin yabo da kyaututtukan da suka hada da kwamfutoci da kwakwaletar lissafin kimiyya da littattafai haɗe da kayayyakin karatu kala-kala da take jawabi a yayin wannan biki shugabar gidauniyar Nur Hasha Hadiza ta yaba wa waɗannan hazikan ɗalibai da malamai.
Cher lauréat de l'édition 2021, je salue vos efforts remarquables.
Gwamnatin Nijar ta hanyar ministocinta biyar da ke kula da fannin ilimi ta yaba da wannan yunkuri na gidauniyar Nur wanda ke zama wata hanyar karfafa gwiwa ga dalibai da malamansu yayin da a dai bangare abin ka iya ankarar da jama'a wajen kara fahimtar muhimmancin baiwa yara damar samun ilimin zamani. Kasum Mamman Mukhtar shine ministan matasan Nijar.
Wannan tsari wanda shine na karo 11 ana yin shi domin a karfafa ma yara son karatu domin cikin yara dubbai na ƙasa a hidda wa'ansu wanda za a cewa gashi sun yi hice domin ƙwarewarsu da ba da himma da ƙwazo ga karatu don ya zamanto izina ya zamanto kama jan hankali ga uwayen yara kuma jan hankali ga yaran kansu domin su mai da himma musamman magana ilimi.
Kasancewar wannan taro a dai bangare na matsayin bikin kaddamar da ayyukan gidauniyar Nur Hajiya Hadiza Bazoum ta gabatar da manufofin wannan gidauniya a takeice wace ba ruwanta da akidar siyasa ko wani bangaranci wato kungiya ce da ta sa ayyukan ci gaban kasa a gaba don kyautata rayuwar al'umma in ci ta.
La Fondation Nur, que j'ai l'honneur de présider, est une organisation apolitique et à but non lucratif qui vise divers objectifs a karakter social.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya saka ilimi akan gaban ayyukan da ya sha alwashin baiwa kulawar musamman kamar yadda ya yi wa jama'ar Niger alkawali a yayin yakin neman zabe. Dalili kenan uwar gida Hadiza Bazoum ta kuduri aniyar bayar da gudunmuwa a wannan tafiya don ganin haka ta cimma ruwa. Mafari kenan gidauniyar Nur ta shirya wannan biki na karrama hazikan dalibai da malaman bana domin dorawa daga inda uwar gidan tsohon shugaban kasa Aisata Isu Muhammadu ta tsaya wace ainihi ita ta kirkiro da wannan tsari na karrama malamai da dalibai a shekarar 2011. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19:41:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Akalla mutum 40 ne suka mutu a tsakanin jihohin New York, New Jersey, Pennsylvania da Connecticut a ranar Laraba bayan da makwacin guguwar da aka wa lakabi da Ida ta haddasa ambaliyar ruwa a waɗannan jihohi. Lamarin da har ila yau ya tsayar da al'amura cak a New York. Gwannin da ya fi ko ina yawan jama'a a Amurka. Yau mutum da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Inda za mu leƙa har da jihar ta Louisiana inda daga nan guguwar ta samu asali. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a yankin jihohin New York, New Jersey, Connecticut da Pennsylvania na ci gaba da ƙaruwa. Bayan da makwacin guguwar Ida ta sauka a yankin da yammacin ranar Laraba. Akalla mutum 40 kuma mai suka tabbatar sun ga mu gidan gaskiya. Ana kuma fargabar adadin zai iya karuwa yayin da ma'aikatan ceto ke kokarin kaiwa ga yankunan da a da ba iya kaiwa a gare su. Abokin aiki na Baba kuma makeri bazanin birnin New York ne. Ya kuma mun karin bayani kan irin illar da guguwar ta yi.
Wato daidai wannan lokacin an tabbatar da mutane 45 suka mutu a wannan yanki sakamakon wannan ruwan da aka yi. Sannan nan New York kadai sama da mutane 12 ne suka mutu a nan New York kadai. To in ka duba irin abubuwa da suka faru an samu ambaliya ne fiye da yadda tunanin mutum yake bashi. Wato ga jihar New Jersey zan iya ce ma jigage da aka ce wannan ambaliya ya kwantar da su ya lalata su ya murkushe su kwata-kwata sun fi 50. Sannan ka zo nan New York haka za ka ga motoci sun saura kan hanya saboda ruwa ya dabaibaye su har ma ba a gani wasu motocin. Haka ma an ka je Connecticut wanda shi ma yana da iyaka da jihar New York da sauransu. Wato ruwan ko shakka babu ya yi ɓarna fiye da yadda ba don har yanzu ana cikin neman mutane ne wanda yake ba a gan su ba.
To halin da bala'in ambaliyar ruwan ya jefa musamman shi birnin na New York mai yawan mutum sama da miliyan 8. Ya sa al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a lokacin da ambaliyar ta fara mamaye titunan birnin.
Da ruwan yayi karfi sai jami'ai a New York ko kuma hukuma daga nan New York ta ba da sanarwa cewa an dakatar ko kuma an soke zirga-zirgar jiragen kasa. To kai ma ka san a New York miliyoyin mutane ne ke amfani da sufurin jirgin kasa a kullum yaumi. Wannan ya sa mutane da suke wurin aiki da ya kamata su tashi jiya dare wasu iya sun taso ba su kuma waɗanda za su zo dare za su je aiki dare su je su karɓi waɗanda suke wurin aiki suka faro tun daga ranar su ma ba su iya sun tafi ba saboda jirgi baya zuwa jirgi baya dawowa. Alhamis ɗin ma wato jirage ba su aiki da kyar aka samu motocin bas ke aiki kuma motar bas ba zai iya kwashi dubban mutane da suke sufuri a lokaci guda musamman safiya masu zuwa aiki. Shi yasa sai ya bari mutane suka taru ba a tafiyar da ya kamata a ce ka yi shi cikin awa ɗaya sai ka kwashi awa biyar sannan ka iya kai wannan tafiya.
To a mafi yawan lokuta akan sami katsewar wutar lantarki idan aka samu kamar irin wannan makashar guguwa. Kamar ya lamarin ya kasance a nan a birnin New York inda kake.
Kwarai kuwa an samu haka saboda a kiyasi da ainihin hukumar New York ta bayar ta nuna cewa wannan yanki ne kamar yadda da farko na gaya maka wannan jihohi guda hudu an samu gidaje 150 da ba su da wutar lantarki a daidai wannan lokacin.
To aukuwar itila'i irin wannan kan zo da abubuwan ban mamaki ko ta da hankali da ma jefa mutum cikin yanayi na tausayi. Hakan yasa na tambayi ba baya ko makeri ko ya ga wani abu makamancin hakan.
Wato abinda na gani na ji daɗi wato menene jin daɗin da na yi shine abin tashin hankali ne amma za ka iya kiran wannan abin jin daɗi shine daga New Jersey akwai abin nan akwai wani mutum da shi da matansa da dan jinjire su da bai wuce wata ɗaya ba shi ne wato yanda ya ga iska da sauran su abin nan na wato hankali zai tashi ya ce ba matansa a taso mu bar cikin gidan nan fice wasu daga gidan ke da wahala sai gidan gaba ɗaya rushe kurmus har ƙasa to wannan abin tashi hankali ne amma dole mutum ka nuna jin daɗin ka cewa rai ya kukuta daga cikin wannan abin
to a can jihar Louisiana inda guguwar ta aida ta fara barna watanni sun ce an fara maido da wutar lantarki a wasu yankuna bayan da sama da mutum miliyan ɗaya suka rasa wutar a lokacin da guguwar ta ratsa cikin jihar a ranar Lahadi da ta gabata dan shekara 70 Theophilus Charles wanda mazaunin jihar ne ya ce ya yi asarar ɗaukacin abubuwan da ya mallaka ya ce komai nawa ya watse bangon gidana rufin gidana kayan sawana kayan ɗaki kayan latironi kai na rasa komai gwamnan jihar ta Louisiana John Bell Edward wanda ya ce guguwar ta yi matuƙar ɓarna ya gargaɗi ga jama'ar da suka fice daga gidajensu da kada su yi hanzarin komawa
if you have evacuated now is not the time to return
ya ce idan dai har ka fice yanzu ba lokacin komawa ba ne har sai an ba ku izinin komawan wuraren kasuwanci ba su buɗe ba kantina ba su buɗe ba makarantu ma ba su buɗe ba a da yau juma'a ake sa ran shugaba Joe Biden zai kai ziyara jihar ta Louisiana wacce zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai tara inda zai je gane wa idanunsa irin ɓarnar da guguwar ta yi jama'a da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Nezel Christian ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu
yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne Abubakar Lawal gidan dan maye Jargaba kace magana gaskiya abun kunya ne a ce ƙasa kamar Najeriya uwa a Afirka a ce ƴan ta'adda sun gagari gwamnati amma da sata kudin ƙasa ne ko cin zarafin talakawa manyan Najeriya da kun iya amma kare haƙƙin jama'a da kuke mulki da dukiyoyin su ya gagare ku sai ra'ayin Babandi Mamman Bande kace gwamnatin tarayyar Najeriya haka zaki zara ido ana garkuwa da ƴaƴan talakawa a makaranta suna mai da kaddarorin su suna biyan kuɗin fansa ya kamata gwamnati ki dauki mataki ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajoga na Arewa Media Writers kai ku cewa kake Allah ya kawo mana zaman lafiya da saukin kayayyakin masarufi a ƙasar mu Najeriya baki daya to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa da tisin muhimman kanan labarai
Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta ce wani mai goyon bayan kungiyar IS ya daba wa mutane shida wuka a wani babban kanti yau Juma'a kafin ƴan sanda waɗanda ke saka ido kan mutumin suka harbe shi har lahira. Ardern ta ce mutumin ɗan asalin ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekarar 2011 kuma yana cikin jerin sunayen ƴan ta'adda da ake saka wa ido. Ya shiga wani babban kantin sayar da kayayyaki a wajen birnin Auckland inda ya ɗauki wuka daga inda take ajiye kana ya kama daba wa mutane. Da sanyin safiyar yau Juma'a ƙasar Isra'ila ta kai harhara ta sama kan wurare da ke kusa da Damascus amma bai haddasa asarar rayuka ba kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnatin Siriya suka rawaito wanda shi ne hari na biyu a cikin makonni biyu kacal. Sojojin Isra'ila sun ki cewa komai kan rahoton. Kungiyar Tarayyar Afirka ta EU ta sanar cewa daga yanzu ba za a riƙa fitar da allurar rigakafin COVID.
To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi agogon Ghana lokacin da zamu sake shigowa da labarin wasanni da kuma kawo muku rahoto na musamman kan batutuwa da suke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa da yamma dan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.